Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muke kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau rana Asabar, 4 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanan labarai.
To Sarfilo, ministan tsaron Rasha ya kai ziyara kan dakarun sojin kasar da ke Ukraine domin dudduba rundunonin komandan gundumar soji ta gabas da aka kafa a gabashin Donetsk. Majalisar Dokokin China da za a bude a gobe Lahadi za ta gabatar da wasu sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru 10 da za su karfafa ikon jam'iyyar gurguzu. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa ya kai ziyara a Iran domin tattaunawa da shugaban kasar kan shirin nukiliya.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar matasa Kirista dake arewacin Najeriya ta yi kira ga duk wanda bai yarda sakamakon zabe bai tafi kotu dan a share masa hawaye.
Mu in akwai rashin adalci muna goyon bayan da cewa wanda ya ga bai masa adalci ba ya je kotu a ji a bukatunsa ya biya masa bukatunsa.
Haka kuma za a ji cewa wasu kungiyoyi sun bayyana abubuwan da suke son sabuwar gwamnatin wato da aka zaba a Najeriya ta mayar da hankali akai.
Ga takardu a nan, ga kuma hotunan motocin nan. Mu abin da muke so da ku, ku zo ku karyata ku ce takardun nan ba naku bane. Sai ku kai mu kotu, ku ce mu muku kage. Amma sun kasa.
Haka kuma za a ji cewa bayan da kotun dauka kara ta baiwa Atiku da Obi hurumin duba kayan zabe don neman hujja, za mu ji martanin yan jam'iyyar adawa. Sai kuma shirin adawo lafiyar baba ya ku mukir zai kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aika mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ministan tsaron Rasha ya ziyarci dakarun sojin kasar da ke Ukraine a yau Asabar. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa da aka wallafa a Telegram cewa Sergey Shoigu ya dudduba ɗaya daga cikin rundunar komandodin gundumar soji ta gabas da aka kafa a bangaren kudancin Donetsk. An soki lamirin Shoigu kan rashin kwazon Rasha a yakin da take yi da Ukraine. A cikin wani hoton bidiyo da aka fitar a yau Asabar, an ga ministan tsaron yana bada abinci ga sojojin Rasha. A halin da ake ciki, ma'aikatar ta faɗa a yau Asabar cewa kazamin faɗa ya barke a ciki da zagayen garin Donbas na Bakhmut a Ukraine. Jami'an tsaron haɗin gwiwa na Amurka da Australia sun kai samame a wata matattarar safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa bayan kama hodar Iblis har ta 10.4 a cikin wani jirgin ruwa a gabar tekun kudancin Amurka da ya nufi Australia. An kiyasta kudin hodar Iblis din da aka ta'allaka da wani gungun masu safarar ƙwayoyi na Mexico da kusan dala miliyan 677, kuma ta yi daidai da adadin da ake sha a cikin rabin shekara a Australia. Lamarin da ya sa kamin ya kasance ɗaya daga cikin mafi girma da 'yan sandan Australia suke da hannu a ciki. An kama mutane 12 da ake zargi, aka kuma tuhume su da hannu kan lamarin, kamar yadda 'yan sandan jihar arewacin Australia suka bayyana a wata sanarwa a yau Asabar. 'Yan sanda sun ce wani ɗan ƙasar Amurka mai shekaru 39 na daga cikin mutanen 12 da ake tuhuma. Jami'ai a ƙasar Malaysia sun faɗa a yau Asabar cewa kusan mutane 40,000 sun fice daga gidajensu a kudancin jihar Johor sakamakon mummunar ambaliyar ruwa. Aƙalla mutane 4 kuma sun rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar. Hukumomi sun ce an kakkafa matsugunai sama da 200 na wucin gadi ga jama'ar da ambaliyar ta raba su da gidajensu. Muhammad Nur Sa'ad, wani mazaunin Johor, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa a kodayaushe mukan shirya wa zuwan damina a cikin watannin Nuwamba da Disamba. Ya ce amma a yanzu da ba a iya hasashen yanayi ya nuna cewa ba mu shirya ba, kuma lamarin ya yi muni. Tuni ruwan sama kama da bakin ƙwarya ya so mu sauka a Malaysia, kuma hukumomi sun faɗa a yau Asabar cewa ana sa ran za su ci gaba a kwanaki masu zuwa.
To madalla nan ba da jama'an Burtala zai kama na karshen labaran duniyar amma kafin nan kungiyar matasan Kirista Reshen Arewa ta kungiyar Kristocin Najeriya kan ta buƙaci duk mabiya su kwantar da hankalinsu biyo bayan ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe babban zaben Najeriya. Reshen matasan ya ce akwai mabiya da basu ji dadin sakamakon ba dan zargin ba a yi adalci ba amma ba a samu nasara ta hanyar fito na fito.
Matasan Pastor Musa Misal ya ce duk da ba sa goyon bayan APC kan zai da musulmi a shugaba da mataimaki hanyar samun maslaha ko maganin lamarin ba zai wuce zanga-zanga ko furta kalamai marasa daɗi ba. Misal ya ce har ma dai akwai matakin da ya dace a ɗauka ga waɗanda ba su gamsu ba to kotu kawai ya dace a tinkara.
Shi yasa aka yi kotu. Mu in akwai rashin adalci muna goyon bayan da cewa wanda ya ga ba ya masa adalci ba ya je kotu a ji a bukatunsa ya biya masa bukatunsa. Sannan kuma wanda yake ganin kamar shi yayi nasara ya sani har gadin zuciyarsa in har Allah ne in kuma nasaran nan tasa ce to bamu cewa komai domin shi Allah shi ba abin da baya iya yiwuwa. Allah kuma yakan tsora mutane shugaba daidai da irin imanin don haka idan haka Allah ya gani shi yafi alheri a gare mu ya bamu irin shugaba irin wanda aka bamu to baba cewa komai sai mu ce ubangiji Allah ya bashi hikima ya bashi lafiya ya bashi iko rike wannan mukamin. Wayanda kuma suka san cewa an shutar da su bama bukatan azuga kowa a dauki doka hannu su je kotu su je ta bikadun su kotu kuma ta bikadun su kuma ta mika musu abin da ya zama nasu.
Evangelist Misal ya ce kungiyar ta su kan yi aiki da musulmi a lokacin zabe don kawo zaman lafiya a kasa.
Zagayen jihohinmu na Arewa da kuma rahotanni da muka karba kamun nan a sanar da wannan zabin abin da zai baka babaki talikaya ina gaya maka mutane daga Neja, Kwantagora, mutane daga Katsina, mutane daga Kebbi, mutane daga Sokoto wanda muna da hadaka tsakaninmu matasan musulmai da na Krista da muka yi hadaka musamman akan yadda za a jajirce a tabbatar da cewa an samu shugabanci na gari a Najeriya. So muna tafiya tare muna bada musayan yawu da kuma yanayin yadda abubuwa suke faruwa daga wuraren mazaba daban-daban. Abin da ya ban mamaki a wani wurin da ma kamar a Niger da aka ce kwata-kwata ma wannan wuraren ba a yi zabe ba amma sai ga result suna fitowa.
Da yake sharhi kan batun mai sanya ido kan zaben Sama'ila Sifawa ya ce daina duba addini da kabilanci a daucan canta zabe shine mafi ala a Najeriya. Duk da haka Sifawa ya ce idan an ga Tinubu ya fifita Yarbawa fadar Aso Rock ba sabon abu bane in an duba gwamnatin da ke kan gado da sauran ma waɗanda suka zo a baya.
Kullum aka tashi da a zarge mu cewa duk ministocinmu wanda suka rike mukamai daga defense daga finance daga shugaban duk ɗan uwanmu ne. So da haka yanzu shi wa ya zo yi aibu mai dade. Wallahi muna kyakkyawan zato ma ba zai yi ba.
In an ga tarin Yarbawa kar a yi mamaki.
Wallahi in ya yi ba mamaki. Saboda mu ma mun yi amma muna mun kyakkyawan zato shi ba zai haka ba. Mu umma kuskure aka samu. Kuma ba abin da ya kamata a ɗora ƙasan a kai ba kenan.
Ba abin da za a daurar sai an ga rantsar da Tinubu a matsayin shugaba da yanayin ministoci da zai shigo da su da jinkiri ko rashin jinkirin naɗa mukamai. Nasiru Adamu Ali Kaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gairin Nasiru Adamu Ali Hikaya da wannan rahoton. To shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala da karshen labaran duniya.
To majalisar dokokin China ta shekara-shekara da za a bude a gobe Lahadi za ta gabatar da sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru goma. Kazalika da kuma wani gagarumin garan bawul na gwamnati da zai karfafa ikon jam'iyyar gurguzu. Koda yake shugaban kasar Xi Jinping ya riga ya sami wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban jam'iyyar kuma ya cike manyan gurabun shugabancin jam'iyyar da abokansa a yayin babban taron ta na shekara biyu a cikin watan Oktoba. Majalisar dokokin kasar ta China za ta amince da shi a matsayin shugaban kasa da abokansa a cikin manyan mukamman gwamnati. Abokin Xi Lin Keng wanda a baya shine shugaban jam'iyyar gurguzu a Shanghai yana da tabbacin zama prime minister kasar inda zai maye gurbin Lin Kengyang wanda zai sauka daga mulkin bayan wa'adi biyu. Lin Kengyang zai gabatar da rahoton aikin gwamnati na karshe a bude majalisar. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa Rafael Grossi ya ziyarci kasar Iran a yau Asabar domin tattaunawa da shugaban kasar Ibrahim Raisi da sauran jami'ai bayan gano sinadarin uranium da aka inganta zuwa matakin makamai. Ziyara ta kwanaki biyu da hukumar sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar da ke da mazauninta a Vienna take neman karin haɗin gwiwa da Iran kan ayyukanta na nukiliya. Grossi ya isa Iran ne a jiya Juma'a, kuma wata majalisar diplomasiya ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa zai gana da raisi yayin ziyarar tasa don sake tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran da kuma sake karfa dangantaka a matakin koli. Majiyar ta ce Grossi ya bayyana karar cewa zai shirya tafiya Tehran ne kawai idan ya sami gayyata domin tattaunawa da shugaban kasar.
Murtala Faruk sanya nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da aka ayyana Bola Ahmed Bola Tinubu a matsayin zaɓaɓɓen shugaban Najeriya, ƙungiyoyin 'yan kasuwa da sauran na ƙwadago na bayyana abin da suke sa ran sabon gwamnatin za ta mai da hankali a kai. Kan haka, a cikin ƙungiyoyin ita ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ita ce 'yan ƙungiyar Gwanjo, wacce ta yi kira ga Tinubu da ya yi garan bawul da hukumar kwastam don muhimmancin ta wajen tara kuɗin shiga. Hakan ya fito ne daga bakin shugaban ƙungiyar Alhaji Musa Kurra Abubakar a lokacin da yake zanta da manema labaru a ofishin kungiyar da ke Abuja. Hawa Umar na ɗauke da wannan rahoton.
Hakan ya fito ne daga bakin shugaban kungiyar Alhaji Musa Kura Abubakar a lokacin da yake zantawa da manema labaru a ofishin kungiyar da ke Abuja. Shugaban kungiyar Alhaji Musa Kura ya zargi hukumar hana fasakauri da aikata badakala da almundahana a tsarin gudanar da aikinta, wanda ya ce hakan na haifar da zirarewar biliyoyin naira na kudaden shiga, wanda hakan barazana ne ga tattalin arzikin kasar.
Ga takardu a hannun mu, ga kuma hotunan motocin nan, mu abin da muke so da ku. Ku zo ku karyata ku ce takardun nan ba naku bane, sai ku kai mu kotu ku ce mu muku kage. Amma sun kasa ta akai by the directive of the controller general. To kuma kowaye controller general da custom shi ya bada wannan izinin a yi wannan abu? Wannan almundahanan da suka da cike yi har yanzu ba su daina ba.
Mataimakin shugaban hukumar kwastam Muhammad Abubakura a wata zantawa ya ce zargin bashi da tushe ballantana makama.
Motocin nan da ake maganan ana hausho ne ninzu ana mai, ai ba da sauyi yake kama su. To kai kawai kana zaune ka zo ka ce mana kai based on wani association, ba wani abun da kai, ba inda doka ya baka yanci kai wani abu, ka ce dole a baka. Idan yana so ya shiga other aspect da bai shafi auctioneers ba, ai ga majalisa ya je su canja doka. Amma as long as wayannan dokokin suna nan, haka za mu ci gaba da aikin mu. Idan yau custom ta cire kuɗi da aka bata a budget ta sayi motoci, motocin na amfanin su ya kare, za a auctioning din su, dole za mu kira register auctioneer. Amma idan wanda ya shiga overtime ne, ko kuma wanda aka yi season din shi based on laifi, dokar ga ya fidda hannu auctioneer ce.
Alhaji Musa Kura ya kuma yi kira ga zaɓaɓɓen shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya mai da hankali wajen gudanar da ayyukan da za su kawo ci gaban ƙasa.
Abin da shi jagaba ya kamata yi da ya zo, duk wannan ma'aikatan da aka samu matsala da su, da zai ba da muhimmanci akan cewa ya ga an farfaɗo da su. Kuma kamar yadda shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ya yi furuci cewa maganan student loan da sauransu, cewa in Allah da zai kuma da duwar nan matsalolin da ake da shi, kuma muna mishi fatan alheri.
Wannan dai ba shi ne karon farko da 'yan kasuwa ke kokawa da jami'an kwastam ba, tun bayan umarnin rufe iyakoki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawwa Umar. Kotun ɗaukar ƙara ta ba wa ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na jam'iyyar Labour Party Peter Obi hurumin hukumar zaɓe ta ba su dama su bincika kayan aikin da aka yi amfani da su wajen gudanar da babban zaɓen na Najeriya. Mai taimakawa shugaban PDP kan labaru kuma jami'in labaru a kamfen ɗin na Atiku, wato Yusuf Dingyaɗi, ya ce hurumin abin farin ciki ne da zai taimaka musu wajen ɗauko cikakkun shaidu da za su gabatarwa kotu don neman a soke nasarar da Bola Ahmed Tinubu na APC ya samu.
Yusuf Dingyaɗi, kana daga cikin jami'an labaru na kamfen ɗin ɗan takarar ku na PDP Atiku Abubakar. Ya kuka ji da wannan izini da kotun ɗaukaka ƙara ta bayar na duba kayayyakin da aka yi amfani da su wajen zaben 2023?
Wannan hukuncin da babbar kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja ta yi akan cewar jam'iyyar PDP da jam'iyyar Labour suna da damar su zauna su binciki takardun bayanai na alƙaluman zaɓe da kuma sauran kayan da aka yi amfani da su wajen gudanar da zaɓe, wannan aka ya dace, kuma wannan shine adalci da kotu za ta iya yi. Kuma muna ganin in Allah ya so za a gano irin kurakuran da tun farko shi dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP mai girma wazirin Adamu Atiku Abubakar ya bayyana a lokacin da yake gabatar da bayanansa gaban yan jaridu a Abuja, cewar an tafka kurakurai, an yi son rai, kuma an yi ujoro, sannan an kauce ma tsarin ka'idar aiki na zaɓe wanda tun farko hukumar zaɓe ta yi alkawari za a riƙa bayar da sakamako kai tsaye daga ainihin na'urar BBS wadda ita ce ke tattara sakamako tun a matakin rufa har zuwa mazaɓa har zuwa ƙaramar hukuma har zuwa jiha har zuwa tarayya.
Wannan ya nuna kuna da ƙwarin gwiwar idan kuka samu damar duba waɗannan kayayyakin za ku iya shigar da ƙara mai ma'ana da za ta iya biya muku buƙata kenan.
An shi tuni mai girma wazirin Adamu Atiku Abubakar ya ba da dama ga lauyoyinsa kuma ya faɗa ma dukkanin 'yan Najeriya waɗanda suka da musamman masoya da magoya bayan shi cewar lauyoyi za su je su duba waɗannan bayanai daga nan kuma za a zauna a yi nazari akan abinda doka ta ce inda aka kauce ma doka da kuma matakin da ya kamata a ɗauka bisa ga shari'a. Abu ne wanda yake ana bi a ƙa'idance don tun farko da hukumar zaɓe ta bi ƙa'ida kan wani. Yanzu misali ka kalli sakamakon zaɓen jihar Bauchi da na Gombe da kuma sakamakon zaɓe na rufar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaɗa ƙuri'a. Duk za ka ga zaɓe ne tun shekarar 2019 aka zo aka haɗa. Wani lokaci kuma za ka gama zaɓen wasu mazaɓu da wasu ƙananan hukumomi an riga an cike takardu daban da ainihin ƙuri'un da aka jefa a kan bayanan alƙaluman zaɓe.
In ka tuna abin da ya faru a 2019 kusan tsarin iri ɗaya ne kuma an je har kotun ƙoli a ƙarshe ba tare da an cimma nasara ba. Menene ake tunanin zai zama bambanci tsakanin irin cin hujjojin da aka gabatar da waɗannan da kuke shirin gabatarwa?
Kuskure ne a tsari ma na siyasa don an yi maka abin da bai dace ba a 2019 ka ce wai yanzu a 2023 ba za ka nemi haƙƙinka ba. Zaben 2019 yana da bambanci sosai in ka dubi irin aringizon ƙuri'un da aka yi ta amfani da manual abin nan. Yanzu kuma an ce za a amfani ne da na'ura wanda hukumar zaɓe ta ba tabbaci ta ce za ta yi, kuma ƙarshenta ta zo ta yi ma mutane abin da bai dace ba, wato maimakon ta amfani da ainihin na'urar BBS ɗin sai ba ta yi ba. Aka riƙa cike sakamako da hannu kuma ana aika shi da hannu a maimakon yadda na'ura aka ce za a yi.
To a gaida Nasiru Amerika da wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC agwagwarmu na cewa karfe 10:17 na safe, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau wannan shirin zai taɓo wani muhimmin batu ne game da lasin tuki a Najeriya, wanda a cewar shugaban hukumar Rusanti ta ƙasashiyar jihar Ogun Ahmed Umar Yaldu takardar da da kima a idon duniya har ma a manyan ƙasashe da suka ci gaba a duniya. Wannan bayanin na zuwa ne a daidai lokacin da ake zargin hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa da rashin bin ƙa'ida wurin ba da lasin tuki da ake ganin ya sa ba a mutunta takarda a ko'ina. A shirinmu na baya, Ahmed Umar Yaldu ya ce hukumar tana da sashi mai kula da hulɗa da ƙasashen waje, kuma hakan ya sa ƙasashen ƙetare na iya binciken takardun lasin. A yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya masa.
Banda irin ƙasashen Turai irin su America, Canada, Ingila, America da dai sauransu haka, wannan lasisin tukin mota na Najeriya yana amfani a sauran ƙasashen Afirka kamar Niger, Kamaru, Chad da sauransu?
Kwarai da gaske. Yanzu Niger misali da lalazi ko ba wai ni sector commander misali nuna musu ID card ina da uniform ina da waye-waye, wallahi in ba da lasin ba su bari in tuki cikin ƙasarsu. Wallahi nan da can ba za su bari in tukin mota ba sai mutum na da lasin din nan. Idan kana da lasin din ka yes na Najeriya yes za su bari kai tuki, saboda su can idan aka kama mutum bai da lasin ko da aka kama mutum bai da lasin to ba karamin tashin hankali bane,
kunci mai tsanani
don har da aski sai su yi mutum har da aski suke yi a kai mutum gidan yari a ci shi tara sosai, saboda babban laifi ne mutum ya tuki abin nan.
Akwai masu ra'ayoyin cewa ba ku jan kunnen direbobi idan suna aikata laifuka, abinda kuka sa a gaba shine Nagoro. Me yasa kace commander?
Wannan bazan ce gaskiya bane, don idan kawai Nagoro kawai ake an saba aiki, to Bilal Zida ba haka ba. Da hanyoyin sorin cabi kowa sai ya tayi abin da ya ga dama. To kuma kaga ai ba haka bane ko? Eh ba haka bane. Ba za a ce eh totally ai ba a samu wasu bata gari ba masu ansan Nagoro. Ba za a ce haka din ba, amma kalilan da kuma bai hana aikin ya je ba yadda ya kamata. Amma ka san shi da adam kudo shi shi illa ya cika gane bai cika ganin alherin abu ba. Amma dai wannan ba gaskiya bane gaskiya.
Wato abin da yasa ni wannan tambaya shine wasu na cewa idan ka tsaya gefen titi za ka ga direbobi na gudun famfalaki, za ka ga wasu na mugun lodi, za ka ga wasu na tukin ganganci. Idan za a ce kamar ba ku damu da abin da suka yi tambaya na Gora, dole su ji tsoro su daina irin waɗannan abubuwa.
Eto haka ne, amma kuma ka san bai yiwa a ce an kama kowa a lokaci ɗaya, ba zai yiwu ba. Sannan yawa ba, sannan bai yiwa kuma ya zama muna ko ina. Sannan yaran nan misali mutum hudu ne ko biyar suka je patrol, to mota nawa za su tare? A cikin su akwai shi team leader din officer, sannan akwai driver. Driver shi yana zaune cikin mota ne, ba za a kirga da shi ba. Sannan shi officer din ba zai zo ya dinga tare mota ba, yana da yaran biyu ko uku masu tare motar nan. So yaran nan duk sun tare mota guda-guda, suna magana da su, suna duba su, suna bincike. To sake tare wata kuma za su yi, duk wurin zai zama rowdy kenan. Sannan abinda ma aka ce kada mota ta wuce biyu highest da za a tsaya a lokaci
guda.
Eh to kaga shi yasa za ka ga cewa in ka zage titi za ka ga eh ga wani kilan ya biyo da overload, kilan mutum biyu ne ko guda ya kara, amma kilan sai aga ga wani ya biyo kilan da mutum uku ya wuce ba tsaye da shi ba. To ba wani abu ne aka to ko tsaye da shi ma ba ya balle ya ce an kare wani ba, amma his duty ya riga ya tare wani kuma yana binciken shi, saboda haka sai ya gama da wannan tukuna, sannan ayi maganan kuma tsaye da wani.
Wannan shekara da muke ciki ta 2022, direbobi nawa kuka samu da aikata laifuffuka akan hanya?
Mun samu direbobi da yawa da laifuffuka so far January zuwa wannan wata din, wanda ba za su kasa 36,000 ba da yan kai akan nan, wanda ke muka kama su da wannan laifin. Sannan daga cikinsu akwai wanda muka kama da laifin rashin saka na'urar takaita gudu, wanda yake shi ba bai kasa 4,000 ba a cikin waɗannan abun nan da muka kama so far dai daga January zuwa yanzu.
Har wa yanzu wannan shekara ta 2022 sau nawa aka samu haɗura a nan jihar Ogun?
An samu hatsurruka da dama a jihar Ogun a wannan shekara, kuma har wasu mutane sun rasu a cikin wannan hatsurrukan, wasu kuma sun samu rauni, wasu kuma sun fita babu ko kwarzane. Amma dai abinda zan ce maka a halin yanzu, da muka yi comparison da wannan shekara da wadda ta gabata, to alƙaluma sun nuna cewa na farko dai yawan hatsarin da ya faru a cikin wannan lokacin da muke nazari ya ragu. Na biyu kuma yawan mutanen da suka mutu a wannan lokacin ya ragu kai ga yadda mutane suka rasu shekarar ta gabata. Yawan mutanen da ma suka samu rauni a sanadiyar hatsari a wannan shekara sun ragu kai ga wannan shekarar da ta gabata 2021. Saboda haka duka indices din dai suna on the downward trend, suna raguwa.
Dama tambayar da nso ima kenan game da hatsura a nan jihar Ogun, suna karuwa ne ko suna raguwa?
Gaskiya raguwa suke, alhamdulillah raguwa suke.
Ga bayanan da kuke da su, me yake jawo yawan hatsura?
To a cikin nazarin da kuma kai na faruwar na hatsurukan, akwai factor daya da yake ta recording over 50.6% na duk causes, kuma wannan shine yawan gudu. Yawan gudu, gudun wuce kima, to wallahi wannan shine yake shine musabbabin mahiyancin hatsarukan da suke faruwa a wannan state din.
Sannan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu, shugaban hukumar Road Safety a jihar Ogun Ahmed Umar Yaldu da wakilin Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To wannan haka yake baba, a gaida baba Yakub Makiri. To yanzu kuma lokacin ne da zan zakulluta da karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ku aika mana ta email.
Sa
Sakonmu na farko a yau cewa gwamnatoci da hukumomin tsaro duk inda kuke ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen ci gaba da ganowa game da hukunta masu aikata laifin tafi ga ƙananan yara. Duba da ganin yadda lamarin ke ƙara ta'azzara musamman a ƙasashenmu. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Baffa Haruna Bajuga, ya ce yana fatan Allah ya dafa wa sabon angon Najeriya Alhaji Asuwa Jubola Ahmed Tinubu. Idan aka rantsar da shi ya fara aikin jan ragamar ƙasarmu Najeriya, wacce take da yawan al'umma fiye da miliyan 200, da masu bambancin addini da kabila da kuma yanki. Sai sakonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajau, ya ce sabon zaɓen shugaban Najeriya Bola Tinubu, muna yi maka fatan alkhairi. Da fatan kuma idan ka karɓi siyarin sarrafa harkokin mulkin ƙasar tamu, za ka yi tuƙi cikin tsanaki, ba wai cikin garaje ba, fata na gari lamiri ne. To sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a Bauchi, tarayyar Najeriya, ya fara da sallama, ya ce haƙiƙa yanke hukuncin ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi zuwa watan Disamba da kotun kolin Najeriya ta yi. Abin farin ciki ne, Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir da ke jihar Yobe, ya fara da sallama, shi ma ya ce matakin da jam'in adawa suka ɗauka na rugawa kotu kan sakamakon zaɓe da hukumar zaɓen Najeriya INEC ta sanar, duk da cewa mutane da dama sun yaba hukumar zaɓen Najeriya INEC kan yadda ta shirya ta kuma gudanar da zaɓen. Daga ƙarshe nake kira ga 'yan siyasar Najeriya da su rinƙa rungumar ƙaddara. To idan muka rantsa sakonmu na gaba cewa yake muna fatan alheri ga zaɓen shugaban ƙasar Alhaji Ahmed Bola Tinubu da mataimakinsa Sanata Kashim Shatima, waɗanda suka yi rashin sa'a kuma da fatan za su rungumi ƙaddara. Allah ya sa haka. Sako daga Abdullahi Doran Baga tare da Usman Asasul Islam Maiduguri. To madalla, mun gode ga waɗanda suka samu damar aiko da sako, sai a ci gaba da aikowa, mu kuma za mu ci gaba da karantawa. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
To a taƙaice, Sarfilu, ministan tsaron Rasha ya ziyarci dakarun sojan ƙasar da ke Ukraine a yau Asabar. Ma'aikatar ta tsaron ta faɗa wata sanarwa da aka wallafa a Telegram cewa Sergei Shoigu ya duduba ɗaya daga cikin rundunonin kwamandan gundumar soji ta gabas da aka kafa a ɓangaren kudancin Donetsk. Jami'an tsaron haɗin gwiwa na Amurka da Australia sun kai samame a wata matattarar safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa bayan hudar Iblis Hartan 2.4 a cikin wani jirgi da aka kama a cikin wani jirgin ruwa gabar tekun kudancin Amurka da ya nufi Australia. An kiyasta kudin hular Iblis din da aka ta'allaka da wani gungun masu safarar ƙwayoyi na Mexico ta kusan dala miliyan 677. Jami'ai a ƙasar Malaysia sun faɗa a yau Asabar cewa kusan mutane 40,000 sun fice daga gidajensu a kudancin jihar Johor sakamakon mummunar ambaliyar ruwa. Akalla mutane 4 kuma sun rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar. Hukumomin sun ce an kakkafa matsugunni sama da 200 na wucin gadi ga jama'ar da ambaliyar ta raba da gidajensu. Majalisar Dokokin China ta shekara-shekara da za a bude a gobe Lahadi za ta gabatar da sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru 10, da kuma wani garan bawul babba na gwamnati da zai karfafa ikon jam'iyyar gurguzu. Kodayake dai shugaban kasar Xi Jinping ya riga ya sami wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban jam'iyyar. To amma majalisar dokokin kasar ta China za ta amince da shi a matsayin shugaban kasa da kuma abokansa a cikin manyan mukaman gwamnati. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa Rafael Grossi ya ziyarci kasar Iran a yau Asabar domin tattaunawa da shugaban kasar Ibrahim Raisi da sauran jami'ai bayan gano sinadarin uranium da aka inganta zuwa matakin wato makamai.
To madalla ga sheka, masu raro da haka ne muka karkashin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a wagon Najeriya, Niger, kamar Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kamar kodayaushe za a yi ba shafukan mu na yanar gizo domin sauraron shi wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai kuma producer mu wato Radi Balewa wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Mr. Cedric. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Gumal nake cewa sai mun sake dawowa a shirin madadari. Assalamu alaikum.